Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana da wannan hantsin radon Litinin 30 ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1725 da kuma 60. A Jamhuriyar Nijar ana jinmu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi. Baba Yakubu Bakiri ne tare da Murtala Faruku Sanyina. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To kuma bayan kun gama jin labarai zamu kawo muku ƙarshen hiran farfe wato da muka yi da Farfesa Buben Maiwa wanda ya ci gaba da bada fashin baki akan batun kuɗin bai daya na ECO wanda kasashen ECO za su fitar da shi a wannan shekara. Bayan haka Mahmudu Ibrahim Kwali zai shigo mana da shirinsa na da rashin tayi. Muna kuma dauke da sakwani da kuka aiko mana ta hanyar tarho. Amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Wani harin roka da aka kai a bikin yayi mayakan yan awarin kudancin Yemen yayi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 10 ya kuma raunata wasu gwammai. Wani mai magana da yawun mayakan da ke haɗin gwiwa da Saudi Arabia ya zargi mayakan Houthi da ke goyon bayan Iran da a Yemen da a hannu a kai harin. Waɗanda suka tsira sun taimakawa waɗanda suka raunata daga harin na roka a kusa da wata rumfar 'yan kallo a wajen bikin na yayi dakarun mayakan 'yan awarin. Wani hoton bidiyo ya nuna fashewar roka sa'ad da ta dake rumfar 'yan kallo. Irin wannan harin da mayakan na Houthi suka kai a watan Agusta ya kashe babban kwamandan mayakan General Munir Muhammad Mashali. Majid Al-Shu'aibi mai magana da yawun dakarun tsaro ya shaidawa a kafar yaɗa labaran Larabawa cewa yan Houthi sun harba roka a kan faretin dakarun daga bangaren arewacin garin Dala da inda aka kai harin. To sai dai kawo yanzu mayakan na Houthi ba su ɗauki alhakin harin ba. Adadin mutane 2,231 suka mutu daga cikin mutane 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola. A yanzu haka da ta barke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a cewar jami'an lafiya a jiya Lahadi. Mummunan tashin hankali a yankin ya kawo cikas ga kokarin kawar da cutar a lokaci na baya-bayan nan da ta barke a ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 2018 inda ta fi kamari a gundumomin gabas na arewacin Kivu da Ituri yankunan biyu da ke fama da tashe-tashen hankula tsawon shekaru 20 sun fuskanci kai hare-hare ga jami'an lafiya na masu yaƙi da cutar ta Ebola a lokuta da dama wanda dakarun mayakan rundunoni suke kaiwa wasu lokuta har a sansanonin kula da cutar. Fiye da mutane 200 ne aka kashe a tashe-tashen hankali a yankin tun daga watan Nuwamba a wasu arangamomi da ake dangantawa da dakarun haɗin gwiwa na ADF, ƙungiyar mayaka da ta samu asali a ƙasar Uganda wacce kuma jami'ai ke zargi da kisan kiyashi a 'yan makonnin baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kai hare-haren soji a Iraki da Siriya inda ta auna mayakan da ake zargi da kai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar wani ba Amurka dan kwangila. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro, dakarun Amurka sun kai hare-haren ne a daidai wurare 5 na Kataib Hezbollah ko mayakan Hezbollah a Iraki masu goyon bayan Iran. A cewar Jonathan Hoffman a wata sanarwa, Amurka ta zargi mayakan da kai harin na roka a ranar Juma'a da ya yi sanadiyar mutuwar wani dan kwangilar tsaron Amurka a wani sansanin soji da ke kusa da Kirkuk a arewacin Iraki. Jami'ai sun ce maharan sun harba rokoki kimanin 30 a harin na ranar Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka bata bada cikakken bayanin yadda ta kai hare-haren ba. To sai dai ta ce harin na Amurka ya shafi sansanoni uku na mayakan Iraki da kuma wasu biyu a Siriya, ciki har da ma'ajiyar makamai da kuma sansanin tsare-tsare na mayakan. Hoffman ya ce hare-haren za su sanyaya gwiwar mayakan daga kai wasu hare-hare kan Amurkawa da ƙawayensu na gwamnatin Iraki a nan gaba. Mai magana wato mai ba da shawara a sha'anin tsaro na fadar Amurka ta White House, Robert O'Brien, ya ce ba zai so yayi hasashe ba akan kasar Koriya ta Arewa da barazanar ta ta bada kyautar Kirsimeti, amma ya ce Amurka za ta damu idan Pyongyang ta kai ga yin gwajin makamin nukiliya mai cin dogon zango. A wata tattaunawa a kafar yaɗa labarai ta ABC, O'Brien ya ce kasar za ta ɗauki matakan da suka dace a matsayinta na jagorar ƙasashe da suka fi ƙarfin soji da tattalin arziki idan har Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin gwajin. O'Brien ya ƙara da cewa Amurka na da hanyoyi da dama na mai da martani. Koriya ta Arewa ta yi gargaɗin bada kyautar Kirsimeti muddin Amurka bata cika wa'adin nan da shekara, wato nan da ƙarshen shekara ba, na sassautowa daga matsayarta akan tattaunawar nukiliya wacce ke kan gaba kan baya tun a watan Fabrairu. Jami'an Amurka na cikin shirin kota kwana akan yiwuwar gwajin makamin nukiliya mai cin nisan zango don su adda Koriya ta Arewa ta bada gargaɗin. Duk da yake hutun Kirsimeti ya wuce, Koriya ta Arewar bata yi abinda ta kira kyautar ta Kirsimeti ga Amurka ba. Dangantakar kasashen biyu na ƙara kasancewa abu mai wuyar sasantawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobazalla Farfesa Bubeni Maiwa ya ci gaba da mana fashin baki a kan batun kudin bai daya na ECO daga kasashen ECO za su fitar a wannan shekara, da wato da kuma canja sunan kudin SEPA na kasashen Faransawa a Afirka ta Yamma zuwa ECO. Lamarin da shi farfesan ya kira cin amana da Faransa take neman ta yi wa kasashen ECOWAS. To ko menene salsalan wannan batu? Tambaya kenan da Alheri Grace Abdu ta yi wa Farfesa Bubeni Maiwa, malami a Jami'ar Diouf a kasar Senegal.
Abin da asar tala batun shi ne cewa shekara ta 1987 a zamanin wani taro da aka yi na ECOWAS a Nigeria, a nan ne shugabannin kasashen ECOWAS 15 suka ɗauki alkawali na cewa da nan zuwa 'yan shekaru kaɗan ya kamata a ce duk kasashen nan 15 na ECOWAS ya kamata a ce suna da kuɗi guda wanda za su bunƙasa tattalin arziki nasu na kansu. Wato bancin an nemi haɗa kan 'yan ƙasa da kuma haɗa kan yanayin jirganiya ta kayan kasuwanci. To ya kamata suka ce ya zamanto kuɗin ma ya zan guda. To kin ji, wato shekara ta 1987 ne wannan abun aka ɗauki wannan matakin a Lagos. Amma ina shaida muku cewa dai ni ba malamin tattalin arziki ba ne, kuma ni ba malamin yanayin harkar kuɗi ne ba. To amma duk abin da dai aka ce ya shi haɗan Adam, ai falsafa ba baya ba take.
To idan shugabannin kasashen nan ne suka tunanin ɗaukan wannan matakin a shekarun nan da suka wuce kamar yadda ka bayyana, menene yasa 'yan kasashen yanzu suke ganin kamar Turawa ne suke ƙara neman wata sabuwar hanyar yi musu mulkin mallaka?
Akwai abu biyu da ya kamata mutane su gane. Na ɗaya shi ne cewa, wato a yi dai kuɗi guda ƙasashen nan namu 15 amfani ne ga ƙasashenmu duka 15 na yammacin Afirka. Wato za mu samu 'yancin kanmu ba kamar yadda su suke gani ba, za mu samu 'yancin kanmu idan ya zamanto muka haɗa ƙarfi muka samu kuɗi guda. Kuma kuɗinmu za su yi ƙarfi kamar yadda aka san euro, yadda aka san dala, yadda aka san ruble na Russia, yadda aka san yuan na China, ko kuma in ce rupi na ƙasar India. Idan kuka tsaya kuka diba duk wannan ƙasashen da na zana muku, wato suna da tsananin faɗi a cikin duniyar nan. Wato idan muka samu muka haɗa ƙarfi waɗannan ƙasashen 15, to akan gaskiya za mu samu 'yancin kanmu, saboda wato ƙarfafa kuɗinmu mu za mu yi kayanmu. Kuma idan za mu rage mishi ƙarfi mu za mu yi kayanmu, domin kama duka arzikin da muke da shi, koko wasu kaya, wani arziki da muke da shi da muke so mu sayar a ƙasashen duniya, to sai mu samu su shiga. Kuma hawa yau tsakanin al'umma yamu yamu ba za a ga wata iyaka ba koko wani bambanci tsakanin su. Wannan shine babban abu mai muhimmanci da ya samu muke bayan a kawo wannan kuɗin guda a maida shi bai guda. Kasashe kamar Najeriya tana aiki da naira, in aka je aka dauki Gambia tana aiki da dalasi, a dauki Ghana tana aiki da cedi, ƙasa Guinea Conakry tana aiki da franc Guinea, da sauransu dai duka gasu nan. Wato abin ya zan barkatai, kuma alhali al'umma ƙasashen nan namu ana neman a haɗa su, har ma ana neman guddan ƙasashen a maida su ƙasa guda, a samu gwamnati guda, a samu majalisar dokoki guda da sauransu kamar da yadda aka san gurin ECOWAS yake dauke da shi.
To akwai masu bayyana cewa Najeriya da Ghana in suka amince da wannan shirin su za su cutu domin ba sa bukatar hada kai da wata kasa a matsayin da karfin kudadansu suke.
To idan aka je aka diba na daya dai ina nufin cewa taimako ne za su yi ga sauran kasashen tunda yau mun shiga cikin hulɗa ba ta yiwuwa a ce cikin kasashen ECOWAS waɗansu suna da arziki waɗansu ba su da arziki kuma muna cikin ƙasa bangare guda. Na ɗaya kenan. Na biyu shine cewa ai su ma aka ce komi yawan kuwara tana neman ruwa su ma akwai wani abu da suke so kamar dangane da kasuwanci a ce su ma sun ɗauki kayansu sun kai cikin waɗannan ƙasashen su ma su samu kayansu su shiga. Yau aka ɗauka akwai kamfuna da yawa a Najeriya wanda suna ƙera ababe sai ka ga ba makon a je a siyo su a can Najeriya kin sai a jewa ana ɗauko na China ana ɗauko na India ana ɗauko na Indonesia ana ɗauko na Pakistan da sauransu alhali kuma akwai su a cikin Najeriya. In kuɗinmu ɗaya ne bai guda ne za a same shi da sauƙaƙe ƙasa kamar Najeriya wato za ta mamayu ita ma za ta samu riba cikin wannan abin da za a yi. Duk wanda yake cewa Najeriya ko Ghana ba za su yi amfani ba da haka saboda yanzu kuɗinsu gashi-gashi wannan dai mutane ne wa'anda ke adawa da a haɗa gwiwa a cikin wannan yanayi namu. Yau fa mutane su gane cewa idan ƙasa tana ƙarama duk yadda aka yi ba za ta ci wata riba ba. Yanzu ya ka je ka ɗauka Najeriya ai kayanta ko da yake suna shigowa ta ƙasashen da adda sefa ai kayanta suna nan suna shigowa to ba a cewa waɗannan kuɗaɗe idan aka yi su wato su ne ba za su ci wata riba ba. A kowa zai samu daidai ya nashi abinda muke hange kenan.
Farfesa Abubin Maiwaki na malami a jami'ar Diop na ƙasar Senegal. Ta yanzu kuma sai mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Allah da fata an shakata da wannan wakar. Shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu karfe 2 ne da minti 13 na dare ga kuma shirin mu na gaba.
Masurare assalamu alaikum. Yau za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na bitar wasu daga cikin lamuran da kuka saurara a cikin wannan shiri na da rashin tayi cikin shekara da muke bankwana da ita. Sunana Mahmud Ibrahim Kwale. Madalla masurare a makon karshe na watan Janairun shekarar nan ta 2019 dake dab da karewa ne muka kawo muku korafin yan kasuwar jihar Kano dake arewa maso yammacin Najeriya game da yadda suka ce baki yan kasashen waje sun mamaye harkokin kasuwanci a sassan birnin Kano da kewaye dake zaman babbar cibiyar hada-hadar kasuwanci da cinikayya a nahiyar Afirka ta Yamma. tunda ɗan kasuwar suka mika wannan batu ga zauren majalisar dokokin jihar, kamar yadda sakataren kungiyar su Alhaji Umar Lajo ya bayyana wannan fili a wancan lokaci.
Hakikanin gaskiya mun samu kanmu a wani yanayi yadda baki suka zo suka zama su ne wa abin da ake kira masu sarrafa kaya, su ne kuma masu rarraba kaya, kuma su ne masu sai da kaya akan tsari, kuma suna nema su zama kuma masu sai da ɗaiɗaiwa ga masu amfani. To wannan sai muka ga cewa idan muka tsaya muka zara ido, to mu gaba ɗaya ma an riga an zare mu ma 'yan ƙasa daga business ɗin, daga kasuwancin. To sai muka ga cewa ina da kyau tunda akwai dokoki, ita ƙasar mu ta shiga cikin abin da ake kira WTO, World Trade Organization, kuma akwai dokoki na ƙasa na Najeriya akan harkar kasuwanci, akwai dokoki ma wataƙila a jihar Kano akan harkar kasuwanci. To sai muka gaba inda ya fi kyau mu kai kukan mu illa majalisar jiha, wanda su ne suke yin doka a jihar Kano.
Haka fa, a watan Yulin wannan shekara ne shugabannin kasashen Afirka ta yamma su 16 suka amince da samar da takardun kuɗi na bai ɗaya wanda aka lakaba suna da ECO, wanda za a rinka amfani da shi a cikin kasashen su 16. A hira da wakilin sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, Dr. Soli Abdullahi, wani masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar, ya taɓo tarihin wannan yunkuri da kuma alfanun takardun waɗannan kuɗaɗe na bai ɗaya ga al'ummar yankin nahiyar Afirka ta yamma.
A fannin tarihi, wannan magana ta yin kuɗi na bai ɗaya ba ya taso ba. Tun 1983, shugabanni na wannan lokaci na Afirka suka yi yunkuri na cewa ya cancanta a yi kuɗi na bai ɗaya. Kashi Afirka na ɗaya dai sun gano da cewa Afirka muna cikin wani hali na yaƙi su saboda tahiya da tattalin arzikin ƙasar mu. Na biyu, suka gano da cewa tsakanin mu Afirkawa ba mu cinikayya kamar yanda muke cinikayya da ƙasashen Turai ko ƙasashen Asiya ko ƙasashen Amerika. Sai ka gani kahin ɗan Niger ya kai kaya Nigeria ya kai su horon shi, ko kuma kahin Niger ta saida ma Nigeria wani abu ta saida ma horon shi, abin da bai kamata kenan. Sannan kuma su kuɗi na bai ɗaya suna da wani kwatamta ƙarfi da inci wanda ƙasa take da, ko kuma ƙasashe suke da. Har in dai kullun za ya zamanto sai daga wani wuri za a kama kuɗinku, to kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi ko da wani lokaci. Duk ƙasa da ka gani, in ka ɗauki misali nan 'yan shekaru na baya, lokacin da aka samu matsala ƙasar Cote d'Ivoire, horon shi da take son ta sa ta durƙusar da ikon na Laurent Gbagbo, sai ta wace kuɗin da ake aiko mutum da daga horon kuɗi, sai ta wace wannan kuɗin, sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin ƙasar Cote d'Ivoire. Mu harin ga Laurent Gbagbo ya sa an kwashe babban banki, aka kwashe kuɗin ya kwai. To shi ne don tasiri a takaice shi ne mu gwada ƙarfin mu, mu gwada incin mu, sannan kuma mu haɓaka kasuwanci da hulɗa tsakanin ƙasashen mu. Kaga dai kwanan nan cikin Yamai aka kaddamar da wato kasuwa ta Afirka, rishin shimge tsakanin ƙasashe. To wannan rishin shimgen ai ana son a haɓaka kasuwanci ne tsakanin ƙasashen Afirka, saboda yau in ka lissahi ƙasashen Afirka tsakanin kamar na Afirka da hadin ba su wuce ba cikin kashi 17 bisa 100 na irin hulɗar da suke tsakanin su. Amma in ka ɗauki hulɗar da suke tsakanin su da sauran ƙasashen duniya, ƙasashen Turai ne, ƙasashen Asiya ne da sauransu, yana kai kashi 60-70. Bai kamata ba wannan. A sarrafa su, a ƙara musu inganci, sannan sai a maido su nan wurin, a saye su kuma kashi 3 ga yanda aka sayi kilan wani abu nan wajenmu. Misali, in ka ɗauki nama, a ce Nijar tana kudda nama ƙasashen waje, kilan nama sai a huda shi a shika 2. In aka je aka ɗan sarrafa shi aka sa cikin kwanko, to bai wuci ba gram 200 a saida shi shika 2. Ka gani? Kenan gram 1000 za a saida shi shika 10. Kenan abin shika 2 ya kuma shika 10. To ya kamata a ce wannan garaɓa sun muke kwasarta. To shi yasa aka kaddamar da wannan wato kasuwa ta rishin shinge tsakanin mu. To kasuwa kuma rishin shinge tsakanin mu ba ta tahiya tilas sai da kuɗi. In ka dauki misali kamar yanzu dan Niger, in ya dauki kayan shi ka dauka kilishi ko albasa ya kai ta Ghana, za a bashi CD ko in Nigeria kai za a bashi abin ga naira. To ai dan Nigeria ko dan Ghana ba ya ba dan Niger CD ko naira, Chile sai ya canza kudin shi su koma dala na America, sannan ya biya dan Niger kudin shi in ya saida mushi albasa ko abin ga kilishi. To sai zaman to yanzu malmakin ya zaman to dan Niger ya dauki kayan shi ya kai Ghana ko ya kai su Nigeria an bashi dala, sai zaman to kudin za a bashi in wannan kudin sun tabbata a 2020 na eco, sai zaman to kudin eco ne za a bashi.
Wannan kenan a zangon farko na shekara mai karewa ne gwamnatin Najeriya ta ce alƙalman lissafi sun nuna tattalin arzikin ƙasar na samun tagomashi matuƙa, lamarin da galibin 'yan ƙasar suka yi inkarinsa domin kuwa a cewar su ba su gani a ƙasa ba. To amma masanin tattalin arziki Dr. Lawan Habib Yahaya ya yi tsokaci game da wannan batu.
Haɓakar tattalin arziki kaso biyu ce, akwai haɓakar tattalin arziki ta inda kuɗin ƙasa na shigowa yake haɓaka zuba jarin ƙasa tsakanin ƙasa da ƙasa, ko kuma inda take zuba jari yake haɓaka, ko kuɗaɗen shigowa ta ita akan kanta kuɗin yake shigowa. Akwai kuma haɓakar tattalin arzikin ƙasa da yake sakkowa ƙasa. Shi isa masana suka ce sai ka duba abu uku kake iya gane ƙasa hakika arzikinta ya haɓaka. Abu na ɗaya shine menene yake faruwa ga talauci a wannan ƙasa, menene yake faruwa ga jama'a tsakanin rashin aikin yi da rashin daidaito, wato inequality. Sannan menene yake faruwa a ci gaba, haɓakar ci gaban ƙasa, yawan titi, ruwan sha, asibiti, harkar lafiya, harkar ilimi, duk sun inganta, wanda shi ake kira a haɗe development kenan. Waɗannan abubuwan guda uku sai an duba su, da su ake auna ci gaban ƙasa fiye da wancan ɗaya ɓangaren. Akwai kuma wanda su ɗaya ɓangaren kawai suke kallo, nawa ne ike shigowa ƙasa, bashi nawa ake binta, nawa ta biya, nawa ne rararta, menene abin da take kuɗinta na shiga, wanda ake kira gross national product ɗinta kenan. In ka cire daga gross domestic ka koma national product, kuma menene yawan total national income ɗinta, kuɗin shigarta tana cikin bashi ne. Saboda haka yanzu daga ƙasa tana samun kuɗi, ana samun kuɗaɗe ta ƙasashen waje, mai ya ɗan yi ƙara daraja, an gyara waɗansu daga cikin harkoki na noma, an rage shigo da waɗansu abubuwa, wanda shigo da kayayyaki dama yana rage mana ƙarfin tattalin arziki saboda kuɗaɗen musaya, to an rage. Saboda haka shugaban ƙasa yana da damar da zai ce ƙasa ta ci gaba da kuɗi, amma ci gaba kaso biyu ne shine ya rage isa kake ganin cewa sai a dinga samun kaman baki na caccanjawa. Wa'ance sun ce an samu ci gaba, amma aka zo ga masala sai su ci su kuma ba a ci gaba ba. Saboda shi ci gaban sai ka hada wannan na ɗaya da na biyu, na ɗaya ga abin da ya kunsa na kuɗin shigowa, na biyu menene sakamakon samun kuɗin. Sun taɓa abu uku, sun rage talauci, sun samo daidaito a tsakanin al'umma. Mutum zai yi karatu ya gama ya samu aikin yi, mara karatu ya samu aikin yi, wanda yake da sana'a ta samu ta gyaru, an samu shugabanci na gari da security da duk wannan ɗaya kenan. Sannan daga ƙarshe duk bayan waɗannan an samu ci gaba, akwai asibitoci, akwai ruwan sha mai kyau, akwai zaman lafiya, akwai harkar ilimi mai kyau, akwai harkar mazaunai da harkar hanyoyi. To idan waɗannan dukkan suka samu tashi lokaci ɗaya, suna ɗagawa, ana samun daidaito a cikinsu, to sai a ce tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka.
Masurare, da haka muka zo ƙarshen bitar wasu daga cikin al'amuran tattalin arziki, kasuwanci da cinikayya da muka kawo muku a wannan fili cikin shekara mai karewa. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, Dr. Sule Abdullahi da Alhaji Umar Ladio da kuma Dr. Lawan Habib Yahaya da kuma sauran abokan aiki da kan dafa wannan fili ya samu nasara, Mahmud Ibrahim Kwari da kan shirya na gabatar ke fatan mu shiga sabuwar shekara ta 2020 cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum.
To madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sakonnin ku.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shari na garin Garbace da nan da kungiyar muryar talaka ta kasar da shi jihar Taraba. Dangane da wannan kudi na ECO da kasashen Afirka suke so su yi gaba daya, sannan wasu kasashe da nan Faransa kuma suke so su yi nasu, wanda kuma ake zargin cewa wata kasa ta Turai ko in ce Faransa tana so ta sa hannu a ciki, kamata ya yi su kasashen na Afirka tun da za su yi kudin su bai daya, kamata ya yi su haɗa hankali wuri guda, su haɗa ilimin su wuri guda, su fidda wata ƙasar Turai a cikinsu domin kada su sake shiga mara ɗaki da kai, domin rainon Turai Turawa suna son ne kada su bar mu ci gashin kanmu. Kuma yanzu duniya ta riga ta waye, da fatan shugabannin ƙasashenmu na Afirka za su haɗa kai wuri guda a fidda kuɗi ɗaya ba tare da sanya hannu ta kafar Turawa ba, domin kansu mana gaban ƙasa. Da fatan Allah ba mu haɗin kan ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya.
Assalamu alaikum. BOA mai magana a Lurak, kana gasuwa babban odika janar na muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da cin mutuncin arzikin mutanen gasuwa da al'ummar gasuwa. To gaskiya cewa a baiwa mai mota lita 30, mota tana kan wajen lita 200 ko 180 ko 250 bisa wasu hujjoji wanda ba zamtuwar 'yan gasuwa ba ne, wannan babban abun baƙin ciki ne. Kuma ya kamata manyan gari su sa baki, kada su bari a ringa cin mutuncin al'ummarsu, saboda duk garin da aka zo irin wannan ta shigo za a karya tattalin arzikin garin ne, za a hana al'ummar garin walwala, kuma sai ka gani a garin wasu. Kuma rabono ma da ake samu ai a garin wasu ne zai samu, ba garin ba gasuwa ba ne. To ya kamata ce duk abin da za a yi a kare haƙƙin gasuwa da al'ummar gasuwa da mutanen gasuwa, a kare su, a ba su cikakken kulawa ta musamman, kuma a tabbatar da tsaro.
Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu Mazakwatu da lokar Gazan. Ni alkuɗi sanin sakona daga Aminu Tambuwal. In suna cewa Allah shi ɗauki mataki da waɗanda masu zuwa suna kwalbato ma 'yan ta'adda, suna kashe mutane babu gaira babu samat, kamar irin waɗanda an ka samu nan ƙiri an samu wasu nan gabacin ya, to ka ɗauki mataki a kansu, a hukumtar da su daidai abinda na yadda sun ka aikata. In ta ce na halbe su ma a halbe su.
Assalamu alaikum. Sashin Hausa na Radion America. Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. Yau zan yi amfani da wannan dama in kira ga shugaban ƙasarmu na Najeriya Muhammadu Buhari a wannan sabuwar shekara ta 2020 da za a shiga, da Allah dan annabi ya taimaka ya zauna da dukkanin makarabansa domin a san hanyar da za a samu wa talakawan Najeriya mafita ta tsadar rayuwa da ake ciki. Domin tun da aka zaɓi Muhammadu Buhari a 2015 talakawan Najeriya suke ɗanɗana kuɗinsu ta wajen kayan siyan kayan masarufi, komai tsada komai tsada. Don haka ina fatan Muhammadu Buhari a wannan shekara da za mu shiga 2020 zai taimaka ya sauƙaƙawa talakawa tsadar rayuwa da muke cikinta, amma tsadar nan da muke cikinta kullum hauhawa take, an kasa ganin ai ƙarshenta. Muna fatan zai duba wannan kuke namu. Mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya.
To ba da labarin tula ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Wani harin roka da aka kai a bikin yayi mayakan 'yan awarin kudancin Yemen ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 10 ya kuma raunata wasu gwammai. Wani mai magana da yawun mayakan da ke da haɗin gwiwa da Saudi Arabia ya zargi mayakan Houthi da ke wato da ke da goyon bayan Iran a Yemen da hannu a kai wannan harin. Adadin mutane 2,231 ne suka mutu daga cikin 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola da yanzu haka ta ɓarke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo.
To duka kuma iya abinda za mu iya kawo muke na a wannan shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asariya za a ci wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya bada umarni da injiniyan mu na wannan hantsin wato JB Cook. Baba Yakubu makirin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, sai anjima, salamu alaikum.